This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin kwan kaya saka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madukan ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya. Ya kudura aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yada badala a kafin sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo da shi a unguwata a gidanmu ta kwanan 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka faki a gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da ƴan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kadamar yanzu ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniya kadamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya kamar da yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano
A ranar talatar makon jiya ne hukumar ta hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatin nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya Rachel Jar Kano na cewa
mun goma da ita karshen mako mun bada ita a ranar Alhamis wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidan mu ta kwanan 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangare da inda murja take
to mu dai mun bada ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayin ta da inda zamu ajiye ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta
ba shakka tana cikin gidan gyaran hali amma a cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko ta ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan gidan hali ne ba za a izo kai tsaye su ce mata a basu ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sukin ta aka yi ji haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke saboda akwai yan amayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa komis kalan zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja
gwamnati sha'awa ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba
amma da ta damu da zargin murja kenan
a wai da ku ne da zargin murja ai ta damu da kowace al'umma
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotunan kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani Muhammad Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri masaro ana tare ne da sashen Hassan na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Maryam ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya
A jamhuriyar Niger kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar ƙasa jim kadan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasi din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskasi a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Wadannan kalamai ba su yi wa kungiyar alkalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a kungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da hadurra masu yawa dangantaka da abin da ya shafi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga lihin juna.
Asali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi arwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban kwaldef bai yi cewa za su amsu dosai daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, zaka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Niger a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Niger ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Niger da Nigeria, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikin ta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, amma har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba kungiyar Farafula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce su yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da aka yi na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadonan kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani kaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga lawa gani wa'anda hukumar hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda gashi a nan ita da Faransa amma sarkin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tunci kan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba musu yin nishar bane ba
duk dan ta adda daga mai duburi sai dai take ni su ma mai babu daji da kashi da ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai za ka hidda ta kake ce ha Faransa zo ka kai mun don soje bakin bodin Niger ka tattare ni ta ka tsanta al'umma daga Niger su kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba
tattalin arziki wai ka san da ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanda daga Najeriya ne ake ka mani
kane yanzu bari mu kutsa cikin muhawara mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Khair Alhassan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria wuce da gari sun ga sun ga ruwan mulki sun ga a cikin ran da aka kafa ta ya kuma ga wani da gari na shi sun na bashi wannan saka da mun sai ta mai ba ne ya hawi da shi Syria wuce nan ya kuma ga wani Lagos an kawo ta inda sun so yake
ana da mutar da 75
shi ma general ne mai ruwan mulki sai kun ce a littanar kanil na littanar kanil na Niger Lamizana yana general na wata wata ta ɗan Burkina Musa Tarawore yana general
na Mali
na Mali Kenku na Benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi yin minti shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne ya ke ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni ne sojojin mulki ko da suna gazo ka ta ko an zai yi shi zo zan
amma suna cewa kamar da an sauka tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba
abun ya jama'a general ne da tobo shi ba kuma nan ga president nan to ina ra ne demokrasiya ke take wa an ka tambaya referendum ina nan an ka yi shi an ka ce wani kun kasa a nuna kalmi da nan Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi ya fuda mu sai su masu gaji sun ka samu kasan da uku kuma sai masu gaji uku sun gozo gozo sun gida ku za mu planning ne fitar arziki na gaskiya yau ba ka san inda aka fuka kudin ka ba ba ka san inda aka zancen sai da wayan ta jiba faransanci community economic digital lafin dubu to ina ikonomi shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su na tana zuwa dole kuma ta zo dan in ba ka da yanci kana da mota baka da bol abin bolin kinka ni yayi ne bai yaba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana da rubutan da kana nore ba zai yi ba kuma mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ci kanyi da muke ci shekara 50 fasaka an yi kusan 50 ne ego ɗan Niger da ƙan Najeriya ba mai rabuwa
president a yanzu kar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo shi billahi ban gan shi ba ina ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallonmu ne Burkina Faso kallonmu ne Najeriya kallonmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce haddasa kwatantakwar da sauransu duka al'umma guda ce dukan mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da karfi da suka zo dukan su cewa su kai Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a lokacin in suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kano ya
fi amma kuma yana magana su samu yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France a hukure ta daga nan ko hukure France shike duka muka zo muka yi kowa labusannin wa hukure France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba illar da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanda kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Niger ba ta rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najo ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki fata da shi zuwa Tahiru Gimba ne makan adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president a Nijar sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sun suka kusanta mu al'umma su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a banda a Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari karɓi wannan ta sai da yawo ita take ba mu ƴancin mu kai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a kuma bai matakin nan
mu ba mu fata ce haka ne
ba ga mu da aiki ne ga
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba dina yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayyaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samar tattalin arzikin ka ka san da mu ko hatsi ba mu nan ne daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wannan masara ba mu yanzu tsantsar kimo da Benin wannan da aka like ka san ƴan Niger nawa suka yi asara ka san ƴan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ƴan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yaye kafin kuma banka ta duk kusan da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kanna a iso gushin mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumar hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nan ita da Faransa ambasadar kin Faransa yana can ya kafa hanta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna falla ana ta kuwa ya kafa Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mun yi ke takunkumi kuma waɗanda kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin nan ga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki kenan mu wanga sojawan wanga abin da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yanzu ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara kuka baki alƙalin ne ga bushe
an yi ta go ya kwanta
bane ya ce amma ranar nan ya tashi
ba zai ga ko ya tashi ba kinta cikin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gyara
babu wannan ayyukan aminin da yanzu za a yi ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga CDAO a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hawan boda wurin ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka ba ni gida in ta maka gida in babu gida mu yi shaka
da ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
a duka gaba ɗaya ake faɗi babu wanda ke ɗan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallafi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kali albashi kowa ya san gina ramuwa yake yana fita abinda turuwa ta aji a dauka a dafa a dafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hita mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zan ce ya 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 wani ji dan wani alaka ya ce a ayyuka an ga tabbata da ta'addanci
yaki da ta'addanci
ta'addanci dan ni dai ba dan ji amma mai da yaya duk alwon nan ne ba mu inda zaka kai mu mai babu mai gonan gatta ba ku mu ba mu inda zaka kai kiwo ba mu inda zaka kai mu ma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state a cikin ne da 36 kenan ya kai nan ga duk ɗan ta'addar daga mai duburi sai dai sai kin sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce ke kin Najeriya babu shi wani kai ke gaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai ba ka hidda ka ce ha faranci zo ka kai mun dubu soje bakin godan Niger da tattale ni ɗan ta'addar ɗan ta'addar kuma daga Niger suka kuwa kowa ya sani daga Sokoto dalin kawai su suka shigo da machine machine su biyo ta dogon da sai mutum ne
ya can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta ayyukan da take na su ne din da hagube suna ga kula da border Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dan da kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya hada mu na wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima mu